Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis, 3 ga watan Yuni shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Kasar Birtaniya ta sauke wani taron kolin ministocin lafiya daga kasashe 7 na kwanaki 2 da nufin mai da hankali kan rabon rigakafin COVID-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar kasashen duniya. Kwana biyu kenan gagarumar gobara a wata matatar mai a kusa da babban birnin Iran ke ci, yayin da jami'an kwana-kwana ke kokarin kashe ta. A sansanin Al-Hol da ke arewa maso gabashin Siriya, yara na yini suna gantalikan hanyoyi masu datti, suna wasa da takuban katako da bakaken tutoci, suna kwaikwayon mayakan kungiyar IS.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji yadda 'yan gudun hijira ke ci gaba da fuskantar hukuma a hannun waɗanda suka kamata su taimaka musu.
Dubu ɗaɗɗe suka ba 'yan uwanmu, suka ce su wase su tafi inda za su jeje, suka zo nan suka dinga kore mu, suka ce mu bar nan gurin.
Masana na da yakinin cewar tauye haƙƙin bil'adama shine ginshiƙin wargacewar al'umma.
Su ga yadda za su yi su haɓaka waɗannan 'yancin ɗan adam a wajensu. A yi tsari na daidai, su ɗauki darasi, su gani yadda mu muke nan gayi.
Duk muna tafe da waɗannan rahotannin, bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na lafiya uwar jiki, wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Daga bisani sai mu karanto wasiƙun ku masu sauraro. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Birtaniya ta sauke wani taron kolin ministocin lafiya daga kasashe 7 na kwanaki 2 da nufin mai da hankali kan rabon rigakafin COVID-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar kasashen duniya. Ganawar da ake yi a birnin Oxford a yau Alhamis da kuma gobe Juma'a na zuwa ne gabanin taron kolin shugabannin manyan kasashe 7 da za a yi mako mai zuwa a Cornwall. Kasashen da suka gudanar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19 na fuskantar matsin lamba akan su ƙara ƙaimi wajen taimakawa sauran sassan duniya inda aka samu ƙarancin rigakafin. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi cewa muna buƙatar a raba rigakafin yanzu. Ya ƙara da cewa samun daidaito wajen raban rigakafin na da mahimmanci wajen kawo ƙarshen annobar. Kwana biyu kenan gagarumar gobara a wata matatar mai a kusa da babban birnin Iran ke ci, yayin da jami'an kwana-kwana ke kokarin kashe ta. Gobarar ta fara ne a kamfanin man Tongoyan Petrochemical, mallakar gwamnatin kasar da ke kudu da birnin Tehran, a daren jiya Laraba, abinda ya sa bakin hayaki ya turnuke a sararin saman babban birnin. Kamfanin dillancin labaran Shana na ma'aikatar man kasar ya ce gobarar ta fara ne a lokacin da wasu tankunan tarkacen da ake tacewa guda biyu suka huje suna daga a cibiyar. Da farko hukumomi sun yi tunanin gobarar ta shafi wani bututun man gas a matatar. Ministan man Iran Bijan Zangani ya kai ziyara cibiyar da dare, yayin da ya nemi ya tabbatar wa jama'a cewa gobarar ba za ta shafi harkokin sarrafa mai ba. An da ga 'yan Iran sun kafa layuka don sayan mai a safiyar yau Alhamis, wato farkon hutun ƙarshen mako kenan a ƙasar. A sansanin Al-Hol da ke arewa maso gabashin Siriya, yara na yini suna gantalikan hanyoyi masu datti, suna wasa da takuban katako da bakaken tutoci, suna kwaikwayon mayakan kungiyar IS. Kaɗan daga cikinsu ne suka iya karatu ko rubutu. Ga wasansu, ilimin da kadai suke samu shine daga iyayensu mata da ke koya musu farfagandar NIS. fiye da shekaru biyu kenan bayan da daular musulunci da NIS suka ayyana ta durƙushe. Kuma an fi shekara biyu yanzu da aka bar yara sama da 27,000 suna dangaririya a sansanin Al-Hol wanda ke dauke da iyalan NIS. Galibin yaran da basu kai shekara 13 ba tukun suna yin yarantarsu ne a cikin yanayin rashin tabbas sakamakon mummunan yanayi ba tare da makarantu ba ko wurin wasa ko kuma inda za su samu wata koyarwa. Kuma ga dukkan alamu kasashen duniya ba sa ra'ayin magance yanayin. Hukumomin Kurdawa da kungiyoyin agaji na fargaban sansanin zai zama wani wuri da za a samu sabon zamanin mayaka. Suna yin kira ga kasashen iyalan na asali da su kwashe matan da yara. Matsalar ita ce gwamnatocin kasashen da iyalan suka fito na kallon yaran a matsayin wata barazana maimakon waɗanda ke neman ɗauki.
Kamun mu kai ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da rahoton mu na farko. Yan gudun hijira a Najeriya na ci gaba da fuskantar ukuba a hannun mahukunta, a cewar wasu da suka tsinci kansu a mawuyacin hali. Duk kuwa da irin makudan kudade da gwamnatoci a matakai daban-daban ke ikirarin suna kashewa don inganta rayuwar 'yan gudun hijira. Amma ga kaɗan daga cikin halin da wasu 'yan gudun hijira suke ciki a wannan rahoto da Haruna Dauda biyu ya haɗa muna.
A cikin makon nan ne gwamnatin jihar Borno ta rufe wasu sansanonin 'yan gudun hijira guda biyu da ke cikin garin Maiduguri, yin guda 27 da ake da su, wanda ta yi jigilan 'yan gudun hijira zuwa wani ƙauye da ake kira Auno da tsuguna da su a wasu rukunin gidaje da su gina guda 580. Sai dai a iya cewa wannan ya bar baya da kura ganin yadda irin waɗannan ɗaruruwan 'yan gudun hijira suka kasa samun muhalli da gwamnatin ta tanadar. An dai rufe sansanonin 'yan gudun hijira Mogulis da ke da adadin rukunin gidaje fiye da 500 da kuma sansanonin 'yan gudun hijira da ke NYAC da ke da adadin rukunin gidaje fiye da 1,500 wadda ita samu adadin gidaje fiye da 2,000 kenan. Sai dai rukunin waɗannan gidaje guda 580 bai wadace su ba, don yanzu hakan wasu daga cikinsu a waje suke kwana tun lokacin da aka maida su zuwa wannan ƙauye na Auno. Kamar yadda na tadda wasu daga cikinsu a filin Allah Ta'ala.
Mustafa Kacalla
daga ina ka kawo ka
Yarwace kam
sha kawo ka nan
a yau kwana mu biyu
tun ko zo ga shi na ganku a waje kan ba ba ku gida bane.
Mun zo dai cewa za a ba mu ban ya riga kasa gida ba ba gida.
Giran ya kare.
Eh, kuma ba sa lamba a takardar mu ba.
Ba sa lamba ba?
Eh,
an ba ku takardar ne na musamman wanda
na daki ba.
Eh, to ba ba ku lamba
din ba. Ba mu lamba din ba.
Mustafa Alhaji Zarami, an kawo mu a kamfuna NYT camp. Akwai wanda ya samu takardar daki, akwai wanda bai samu takardar daki ba.
Yau kwanan ku nan
nan. Yau kwanan mu biyu.
To nan kuke kwana da kwazo?
A nan ne wajen kawai mu kwana. Eh, filin Allah.
Ba ku tsoro kamar ruwan sama haka?
Eh, to me za mu yi?
To ga zafin rana kuma ga
can. To ya za mu yi? Muna roƙon gwamnati ne ya taimake mu ya kai mu inda za mu samu dakuna.
Sunana Hauwa.
Na ga shankaku nan garin Audu. Tun ya shankaku?
Tun shekaran jiya.
Tunagun ku azu sone a waje da tabarman ku da kayan girbin ku.
Gaskiya ba mu da daki kuma an ba mu tiket aka ce mana babu daki, an ce za a ba mu daki kuma daga ba suka doki 1,100 suka ba ɗan uwanmu suka ce su wase su tafi inda za su jeje suka zo nan suka dinga korin mu suka ce mu bar nan gurin. Mu kuma muka ce ba inda za mu tafi anan za mu zo na gwamnati ne ya kama ya ce a ba mu guri. Ba ba mu 50,000 ba wani ba sallame su aka aje mu aka ce mana mu wase.
Haka aka bar ku anan.
An haka aka bar mu a ranan Allah nan muke kwana nan muke wuni muke yin komai.
Ina da yayanki anan.
Ina da yara na guda biyu.
Dukan ku a waje haka anan.
Eh anan muke kwana anan muke komai.
Sunana Zainab Mamet.
Kwanan ku nawa anan?
Kwanan mu uku tun shekaran jiya.
To me faru?
Daman sun ce mu zo nan gwamnati ya riga ba da lokaci kowa ta shebar wurin. Kuma har ga Allah wasu sun samu kati wasu ba samu ba. Sai suka ce ku fita ku zo nan gwamnati ce zai zo muku abu daya. Aka zo aka jirkice mu anan yau kusan kwanan mu uku a waje haka muke kwanciya. Kuma wasu sun samu mahalli wasu ba samu ba. Yanzu haka wasu akwai kati a hannun su ma ba samu ba. Akwai wanda ba su da kati. Ni yanzu haka ma bani da kati.
Na kuma tambaye gwamnati jihar Borno Profesor Babu Gana Umar Zulum game da makomar waɗannan 'yan gudun hijira da yanzu haka ke ci gaba da kasancewa a waje.
Akwai doka ai wanda ya tashi da kanshi ya zawo ai ya kamata ya gida gwamnati da jimi yake faruwa. Amma commissioner RR insha Allah zai gani abin da yake faruwa. To sai yayin din nuna maka cewa mutane suna so su koma gidan su. Din da bayan musu magana ba ma suna so.
Rashin isasshen muhalli dai yana ɗaya daga cikin irin matsalolin da za a iya cewa a fuskanta musamman na shirye-shiryen gwamnati da ke kokarin rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a anan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
An gano garawakin wasu baki biyu daga tekun Mediterranean, wasu mutum 20 kuma ba a san inda suke ba. Kwana ɗaya bayan da wasu ƙananan jiragen ruwa guda biyu da ke kan hanyar zuwa Turai suka nutse a yankin tekun Tunisia, a cewar jami'ai. Sojojin ruwan Tunisia sun ceto mutane 109, a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar. Yawancin baƙen daga yankin Sahara na Afirka suka fito. Lamarin nutsewar jiragen da ya auku a lokuta daban-daban shine na baya-baya a jerin haɗarin da suka shafi ƙananan jiragen ruwan baƙi a yankin tekun ƙasar da ke arewacin Afirka. Wata mahaukaciyar guguwa ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku, dabban wasu mazauna yankunan karkara kuma sun kauracewa matsugunansu a kudanci da tsakiyar Philippines, inda guguwar ta haddasa ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa, a cewar jami'ai a jiya Laraba. Ƙwararru a fannin yanayi sun ce guguwar da aka yi wa lakabi da Choi Wan ta farma a yankin garin Victoria a lardin Oriental Mindoro, kudu da Manila, a jiya Laraba da rana, dauke da iska mai gudun kilomita 65 cikin sa'a ɗaya. Guguwar na tunkarar yankin arewa maso yammacin ƙasar, kuma ta yiwu ta ɗan sassauta yayin da ta doshi kudancin tekun China a yau Alhamis, a cewar su. Akalla mutane uku suka mutu, ciki har da wata 'yar shekara 14 wadda ita da mahaifinta suka garzaya bakin wani rafi don su ceto wasu dabbobi a cikin ruwan sama mai karfin gaske, amma igiyar ruwa mai karfi ta janye su a garin Nurala da ke kudancin lardin Cotabato. Har yanzu ba a gagawar mahaifin matashiyar ba, a cewar jami'an agaji. Wani jinjiri kuma ya mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a wani gari mai tsaunuka a kudancin lardin Davao de Oro, kuma ruwa ya tafi da wani ɗan shekara 71 a lardin Davao del Sur, duk a kudancin ƙasar, a cewar jami'ai.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Idan muka leƙa makwabciyar Najeriya kuwa, jamhuriyar Nijar, su kuwa ba batu ne na tauye haƙƙi ba, batu ne na inganta rayuwar al'umma, inda wasu ƙasashen Afirka ke neman koyi da irin yunkurin wata ƙungiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba wa yadda take gudanar da aikinta da ya shafi ƙwato ma 'yan ƙasa haƙƙinsu. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Mayar da hankali akan ayyukan kare haƙƙin ɗan adam ba sani ba sabo, tare da mutunta ƙa'idodin aiki, yasa hukumar CNDH shanyabo daga ciki da wajen ƙasar Nijar a tsawon shekaru 8 na shugabancin Profesa Khalil Ikred. Abin da yasa a shekarar 2020 Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka ta a tsahon hukumomi mafi kima da daraja a idon duniya akan batun kare haƙƙin ɗan adam, wato statue A. Kwaɗayin samun irin wannan matsayi yasa takwarata ta Burkina Faso aiko da tawaga da nufin ɗaukar darasi. Madam Antoinette Puya Sawadogo ita ce jagorar wannan tawaga.
Ayan un statue A et voir comment elle fait ses documentations.
Tace mun zo ne don samun masaniya a game da hanyoyin da CNDH ke bi wajen tattaro bayanai a yayin ayyukan binciken tantance abubuwan da ke nuna an take haƙƙin ɗan adam. Muna so ta ba mu sirrin da ya bata damar haye tsanin nan na statue A.
Comment ils ont fait pour accéder au statue A?
Wahalhalun da matsalar tsaro ta jefa jama'ar Nijar a 'yan shekarun nan, inda ake zargin 'yan bindiga da jami'an tsaro kowanne a nasa bangare da laifin kuntatawa talakawa, na daga cikin batutuwan da hukumar CNDH ta tsaye a kansu don zakulo gaskiyar lamari. Yanayin da ake ciki a yau a Burkina Faso, san makal da wanda ake ciki a wasu yankunan Nijar.
Les droits affectés, c'est notamment les droits à la vie.
Madam Antoinette Puya ta ce 'yancin rayuwa da 'yancin samun tsaro da kare al'umma da dukiyoyi da 'yancin zama a inda mutum ke son zama sun shiga cikin mawuyacin hali daga farkon wannan shekara kawo yau. Kodayake gwamnati na iya bakin kokarinta, abin na bukatar rubawa.
Mais que le gouvernement aussi se donne quelques moyens de subvenir à leurs besoins.
Hukumar CNDH ta Nijar ta yi farin cikin zuwan wannan tawaga domin a cewar wani commissionin ta Sani Korau abin alfahari ne a gare su da zai kara musu kwarin gwiwar ci gaba da aiki ba tare da wata jikara ba.
Kamar da Horasa yake ce sai ni grand fierté. Abin farin ciki ne tunda mu yanzu ya zama to madubin su ne mu sun zo su gani wayan da muke a duka kaka neman kai har mun ka samu wannan mukami. Su ga yanda za su yi su haɓaka waɗannan ƴancin dan Adam a wajen su. A yi tsari ne da su dauke darasi su gani yadda mu muke nan gayi su ma mu duba nasu inda namu bai yi ba sai mu gaggara ishanje dai zamu tayi kwatsan
ka hukumar kare haƙin dan adam ta CNDH wacce kundin tsarin mulkin kasa ya baiwa cikakken hurumi na kunshe ne da wakilan kungiyoyin kare haƙin dan adam da masanan doka irin su lauyoyi da alkalai abinda ke bata cikakken yancin gudanar da aiki ba tare da samun umarni daga kowane bangare na hukuma ba. A ƙarshen makon nan ne jami'an ta ke kammala wa'adinsu na biyu na ƙarshe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Ubangiji Allah ya sa mu dace baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan yaye wato weaning a Turanci. Yaye dai wata hanya ce da ake bi wajen dakatar da yaro daga shan nonon uwa. Kuma tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan yaye.
Yaye a likitance shine lokacin da aka fara ba yaro wani abu wanda ba nonon uwa ba da niyyar yaron ya fara karbar abinci har akai ga lokacin da zai iya samun isasshen abincin da zai iya tsaye da nonon uwa. Wannan ya dan sha bamban da yadda al'adance mutane suka dauki yaye wanda shi a al'adar mu zaki ga dare ɗaya ne ake dauki yaro amma likitance abu ne da yake tsawon lokaci yawanci daga wata 5 zuwa 6 ake farawa har kuma yaro ya kai kusan shekaru kafin a tsaye da nonon. Wannan abinci da ake sawa ake ba yaro yake fara karba to shi a likitance shi ake cewa weaning ba yare maimakon dauke shi da ake dare daya a al'adar mu kina kuma dan bambanci.
Kai maganan dauke shi da ake yi dare daya zaka ga wasu ma har akai shi wani wajen a raba shi da mahaifiyarsa. Menene tasirin hakan ga yaro?
To akwai abubuwa da dama. Na farko dai da buƙatar a ganin cewa su fa yaran nan su ma mutane ne kamar yadda kowane mutum yake sai dai kawai su kanana ne wala Allah ce a fi karancin hankali da wayo amma suna jin zafi suna yin murna suna yin bakin ciki kuma idan aka raba su da iyayensu abin nan yana damun su suna da wato abin da ake cewa turanci emotion. Saboda haka dauki wannan da ake yi zaka ga wani yarin daga ranar da aka dauke shi din nan ya fara kuka mutan gidan ma ba za su yi bacci ba sannan ita kanta uwar za ta iya shiga cikin wani hali yadda za ta shiga cikin matsanancin damuwa wanda idan tana da irin cututtuka kamar abin da ake cewa depression wannan abin yana iya tada shi ko kuma ya ta'azzara shi saboda haka abu ne da yana iya zuwa da matsaloli sosai. Wani yaron wannan dalilin zai sa ko abincin ma ya gici ko kuma wani yaron ko da wai ba yayi ba uwar shi da za ta yi tafiya na sati ta dawo sai ka ga ta zama mai baƙuwa ko yana jin kunyata ko yana ma gudun ya mata magana wannan sati guda kadai bare kuma yayi da ake yin wani lokaci watanni ma saboda haka yana shafar su yana shafar tunanin su yana shafar abinda a turanci ake cewa emotions su.
To likita menene ma abu na farko da ya kamata a yi kafin a ce an yayi yaro?
To abu na farko shine lokacin da yaro ya kai ga ci wani abu banda nonon uwa wato kusan wata 6 saboda kin ga kafin wannan lokacin yawanci abin a turanci exclusive breastfeeding yaro yana kan nonon uwa ne zalla to daga lokacin da aka kai lokacin da za a gama maganar nonon uwa zalla to lokacin za a fara gabatar da wani abincin. To a wannan lokacin abinda ake yi masa na farko ba wai dan ya ce koshi bane ya cika ciki, a'a bakin sa ya dan fara to ko wani abinci banda nonon uwan nan da yake sha, sai zama kenan a rana dan abinda zai ci din ba wai ya taka kara ya karya bane, amma ya fara sanin cewa akwai bambanci kala-kala na abinci kuma ya fara karba. Ana nan yana dan karba kadan-kadan, ana kara masa shi ma yana sha yana bukatar, sai kaga yawan lokacin da yake neman shan nono ya ragu kuma yawan abincin da yake ci ya karu, har ta ga nonon da yake sha ma ya zama kawai na sabo ne, wai din zai cika mai ciki bane. Wani lokacin sai kasance kawai dan da daddare ne kawai za su sha nono, da rana yana harkokin shi yana cin abincin shi. To a wannan lokaci sai kasance ko da an tsayar da nonon abin ba zai dame shi ba, saboda ya kasance yana cin abinci ne dama mafi yawanci ba nono ya, kuma a wannan lokacin baya buƙatar sai an raba shi da uwar shi, yana tare da uwar shi kuma sai a yi abin nan cikin kwanciyar hankali.
To likita, ka yi bayanin cewa wato kamar daga wata shida har tsawon ma shekara biyu ya kamata a ce an tsai da yaro daga shan nonon uwa. To kamar tsawon wani lokaci kenan za a ce yayi yana ɗauka?
To kin ga daga wata shida nan zuwa shekara biyu kenan, ana maganar kusan mutum yana da wajen wata 18 kafin a ce an yaye yaron nan a hankali, ba dare ɗaya ba, a hankali, yadda zai saba kuma zai karbi abinci kala-kala, sai ya kasance kenan lokacin da zai bar shan nonon babu wani siri da zai yi akan ko lafiyar shi ko akan cin abincin shi.
To likita, wace hanya ce ma mafi sauki na yaye yaro?
Hanya kenan mafi sauki a fara nuna abinci kala-kala, har ya saba da abincin, har ya zama baya buƙatar, baya neman nonon, sannan kuma ba buƙatar cewa sai an raba shi da nonon a lokaci daya, a hankali ne ake janyewa, ba kuma sai an raba shi da iyayen shi ba. Akan samu matsala sosai a yanayin yadda ake yin yaye irin namu na gargajiya. A wani lokacin zaka ga yaro baya cin komai, abinda yake cin kawai nonon uwa ne, sai ko dan kunu kawai, kuma dare daya sai a ce an raba shi da nonon ma. Ana iya samun matsala ta shiga yaro ya samu wato ciwon yunwa saboda wannan, shi bai fara samun abinci shi ba, kuma dan wanda yake samu matsala hana shi, to matsala sai ta shiga nan, sai a samu ciwon kamuwa wato malnutrition, sai ka ga an samu matsala ba karama ba.
To likita, banda gwada masa wasu kalan abinci da ba nonon uwa ba, shin akwai wasu dabaru da ya kamata iyaye su yi kafin yaye yaro?
Akwai dabaru. Na ɗaya, akwai sinadarai da ya kamata, misali a ce abinci mai gina jiki. Za ka ga wani yaron kusan abinda ake biki ba wai abinci ne mai gina jiki ba, sai kasance dangin abinda turanci za a ce carbohydrate ne kawai. To amma lokacin da za a fara yayan nan, to ya kamata a fara lissafin yadda za a yi, ya kasance abincin da yaron nan zai ci abinci ne wanda yake a turanci da ake balance diet kenan, akwai gurgurdan nau'in protein da na nau'in maiko da sauran sinadarai irin na su vitamin da sauransu, ta ba yaro a hankali, yana ci yana samun isasshen lafiya kuma yana girma yadda ya kamata ya zama, kafin a ci za a tsaye da nono din ya zama ya kasance a kan abincin. Wasu yaran ba su saba da abinci ba, dare ɗaya za a ci da a ci da su da nono a dora a kan abinci, sai kasance abinci ma ba su lafiya ciki ba, sai zama dalilin samun matsala.
Na'am. To likita, ka yi bayanin cewa wato daga lokacin da aka fara gwada masa wani abinci ma da ba nonon uwa ba, lokacin kenan an ɗauko hanyar yaye shi, kuma wanda kai bayanin cewa har sai ya kai shekara biyu kafin a ce kwata-kwata an cire shi daga nonon uwa, ko kuma a ce kamar wata 18 daga wannan wata shida din. To likita, idan yaro bai kai waɗannan watannin ba aka yaye shi, shin zai iya yin tasiri a kan shi hakan?
Matuƙar yaron yana cin abincin da bukata, kuma yana samun sinadaran da jiki ya bukata, ba a tsaye sai ya cika shekara biyu ba, wala halin da kanshi ma zai bar nonon. Amma abin da sa mai bayanin cewa har tsawon shekara biyu nan kada iyaye su zama suna cikin gaggawa, ba abu ne da ya kamata a yi gaggawa a cikin shi ba, saboda shekara biyu makofin nan na yaro yana da tasiri a kan kusan duk tsawon rayuwar shi. A lokacin da idan aka samu matsala da yunwa za ta iya shafa kwakwalwa, kuma har tunanin shi zai iya shafa, saboda haka ba abu ne da ake gargajiya ba, amma idan yaro ya kasance abinci hanyar yayin shi bai kai wannan lokacin ba matukar yana cin abincin da ya kamata ya ci da sinadaran da ya kamata ya samu abinda dai jiki yake bukata yana samu to babu wani matsala to amma dai ba abu ne na gaggawa da za a ci cikin sati guda dole a gama yayi ko wata daya yana da isasshen lokaci da za a bi a hankali a yi abincin nasara
na'am to likita wasu ma sukan ce wai daga yaro ya kai wata shida duk abin da zai sha a nonon uwa ba wani amfani yake masa ba ko kuma idan ya haura wata shidan nan wato kawai dai yana sha ne dan sabo ba shi da wani amfani shin da gaske no daga wata shida nonon uwa ba shi da amfani a jikin yaro
wannan ba gaske bane kuma masu wannan magana ba su da wasu a likita ne ko kuma a jinance ba ba su da wannan mun da kawai dai ya ci fadi ne mutane kowa ya bude baki ne magana ya fara shi amma babu wani kudi akan wannan
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu
da haka muka zo ga faifan wasikun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar sakon email
bari mu fara da sakon Kabiru Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga suka ce assalamu alaikum VOA Hausa matsalolin kasar mu Najeriya ba daga kundin tsarin mulki bane mafita dai ita ce duk waɗanda aka damka wa amanar jagorancin al'umma su sanya tsoron Allah a zukatansu da kuma saudaukarwa don yi wa al'ummar ƙasa hidima Sakon Mahmud Salihu Kaura na mu da Zamfara yace rusa majalisar zartaswar jihar mu ta Zamfara da kuma sauke waɗansu manyan masu rike da mukaman gwamnati da gwamna Bello Matawalle yayi hakan yayi daidai domin kuwa hakan zai ba shi damar yin garin bawul da kuma bai wa sabbin fuskoki damar shiga cikin gwamnati domin bayar da tasu gudumawar ga jihar su Sai sakon mu na gaba yace Salam VOA Hausa hakika na da ambassada Baba Gana Kingibe a matsayin jakada mai kula da tafkin Chadi da shugaba Buhari hakan abun ayaba ne matuka muna fatar Allah ya bashi ikon gudanar da aikin da aka dora shi akai daga kawu mai ruwa Bajoga da Saleh Muhammad Isa Bajoga Sakon mu na ƙarshe daga Faruku Mahe Karoga da Kinunu Sani Yunusari a ƙaramar hukumar Shagari jihar Sokoto suka ce Salam VOA Hausa a gaskiya ya kamata shugaba Buhari ka farka daga dogon barcin da kake akan matsalar tsaron da ke damun ƙasar mu musamman arewa saboda wallahi ƴan ta'adda suna neman mayar da ƙasar mu kamar babu gwamnati kullun sai ka ji an kai hari nan ko can da fatar shugaba Buhari ya ji mu
yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice
ƙasar Burtaniya ta sauke wani taron kolin ministocin lafiya daga ƙasashe 7 na kwanaki 2 da nufin mai da hankali kan rabon rigakafin COVID-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar ƙasashen duniya Kwana biyu kenan gagar magobara a wata matatar mai a kusa da babban birnin Iran ke ci yayin da jami'an kwana-kwana ke kokarin kashe ta. A sansanin Al-Hol da ke arewa maso gabashin Syria, yara na yini suna gantalukan hanyoyi masu datti, suna wasa da takuban katako da bagaken tutoci suna kwaikwayon mayakan IS. Kaɗan daga cikin su ne ke iya karatu ko rubutu. Ga wasansu ilimin da kadai suke samu shine daga iyayensu mata da ke koya musu farfagandar yan IS.
Mau sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima daga daddaranku karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 8:30 kenan. Kogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullun, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.